بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دا حدوا أولا سافيا ترانر الهميس سافيا عشرين جوات رمضان شكر الهجرة دبو دادي حدار بإن دا شدا ديدي دا لسافن ashirin ga watan Maris shekara ta 2025 ta miladiya daga masallacin Area 8 a Garki cikin babban birnin tarayyar Najeriya Abuja a cikin jerin gwanan muhadarori na iyaye mata Allah ubangiji ya sa mu dace a yau 20 ga wata na Ramadan wanda haka yana nuni zuwa ga cewa mun ci biyu bisa uku wannan wata abinda ya rage sura gangara sura 10 ta dokin sallah kamar yadda Bawashi yake cewa ma'ana yanzu azumi 10 ko 9 kadai suka rage kafin mu fita daga wannan wata mai albarka ubangiji Allah ya sa mu dace da alkhairin da ke cikin sa Allah kuma ya gafarta mana kurakuran mu da gazawan mu a cikin wannan wata da sauran watannin rayuwar mu kamar yadda al'ummar musulmi suka sani malaman musulunci sun yi ijma'i akan falalar watan Ramadan da fifikon sa akan sauran watanni gabaki daya to haka kuma suka sake yin wani ijma'i akan cewa waɗannan kwanaki 10 masu fuskantar mu daga yau dinnan kuma sun fi na bayan falala wato yanzu za a shiga cikin lokacin da yafi kowanne falala a cikin kwanakin Ramadan daga yau 20 ga wata har zuwa lokacin da za a ce an ga watan sallah saboda haka wannan wani lokaci ne na musamman a cikin lokaci na musamman wato lokaci ne zababbe a cikin lokaci zababbe wanda ake so musulmi su ƙara ba da himma su ƙara wato zakewa wajen ganin cewa sun yi istiglali sun yi utilizing sa'o'in da ke cikin lokacin ba dare ba rana don ganin mutum ya ririta abin da zai ririta na bauta Allah da biyayyar Ubangiji da neman kusanci ga Allah da addu'o'i da makamantansu babu shakka waɗannan mintuna da awoyi da kwanaki da za a shiga kwanaki ne da ake so kowa ya dage idan ma mutum a baya bai wani dagewa ba to yanzu sai a dage kwanaki ne guda 10 yanzu nan kafin mutum ya ankara da jisin kare kamar yadda waɗannan kwanaki 20 da suka wuce sai mu ta mamakin yaya ma aka yi suka wuce wannan kuma yana daga cikin wato alamun tashin alkiyama da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan alkiyama ta kusanto lokaci zai zama yana da sauri Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hatta ta kuna sanatu ka shahari sai ga shekara ta wuce kamar tsawon wata guda wa shaharu ka juma'atin wata ya zo ya wuce kamar mako daya wal juma'ati ka yaumin wahidi mako daya kuma kamar rana daya kafin mutum ya ankara sai ya ji an ce sati ya wuce kafin ya ce me ake ciki sai a ji wata yayi haka shekara wannan daga cikin alamun tashin alkiyama saurin zamani da kuma yadda zai ta wucewa kullum sai ya wuce mu ce wai yanzu har lokacin nan ya wuce ba mu yi abin da ya kamata ba saboda haka lallai mu yi kokari mu ga cewa mun ci moriya waɗannan kwanaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance kamar yadda Aisha take ba da labari cewa idan aka shiga goman ƙarshe sai ya ƙara zage damtse wajen ayyukan ibada yakan nisanci wurin kwanciyarsa yakan yi bankwana da bacci sannan yakan tashi iyalansa su ma su yi aikin ibada matan shi da waɗanda suke zaune a gidansa cikin barorinsa wato bayi da duk wani wanda yake cikin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kiyala mutane kawai su ta bacci cikin wannan kwanakin. Saboda haka kamar da dan uwa Malik sai ambata shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya gafarta mishi duk abinda in ma da zai yi. Allah ya riga ya fifita shi akan kowa, amma yake wannan kwazan domin ya koya mana cewa mu ne auladu mu yi kwazo wajen ibada a waɗannan lokuta dan mu ga abin da zamu ririta na lada. Saboda haka mu tashi tsaye wajen ƙara ayyukan da'a a bisa waɗanda muka yi a baya, ayyukan da muka yi na tsayi da sallar farilla a waɗannan kwanaki, sai mu ƙara dagewa sallolin nafilfili na sunanin rawatib da muke yi, su ma mu sake dagewa tilawa alqur'ani, istighfari, hailala, salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, halartar darussa da tafsiri, kyautata ma mabukata, ciyarwa waɗannan da ake, duk waɗannan ayyukan alkhairin waɗanda tunda aka fara Ramadana muke kwatanta yin su, to yanzu lokaci ne da zamu ƙara mu samu halin ƙarawa. Idan da ina karanta izu biyu, yanzu sai in koma izu hudu ko izu biyar. Idan da ina sadaka da abincin mutum biyar, yanzu sai in koma sadaka da abincin mutum goma. Idan da ina dan abin nan ina yin istighfari kafa 100, yanzu sai in koma ina yin fiye da haka. Wato dai kowane aikin alkhairi da muke ganin za mu iya ƙarawa, to mu ƙara shi domin lokacin samun ladadaki. Wannan ya daga cikin abin da ya kamata mu kula da shi a wannan lokacin. Akwai wasu ibadoji na musamman da suka keɓanci wannan lokaci, wanda a wannan lokacin kaɗai ake yin su. Yana da kyau a ƙara ƙaimi game da su a ga cewa an yi. Na farko akwai tahajjud, wato sallar dare da aka sani, wadda a bisa al'ada dukkanin al'ummar musulmi akan fito a yi sallah cikin dare a waɗannan kwanaki guda goma a masallatai. To a dage wajen yin wannan sallah. Ko mutum ya yi ashan, ko ya jinkirta, ko ya yi ta aƙibi, duk abinda ake so dai kawai a yi ta sallolin na dare. Wato za ki yi ba ki yi ashan a masallaci, ki sake dawowa a yi tahajjudi da ke ba matsala ba. Za a iya yin kuma abu mafi kyau da ya kamata a yi shi ne a ta'qib, wato a raba sallolin, ayi wani ɓangare na sallolin a cikin watan a cikin farkon dare, kamar a zo a yi raka'a shida a yi sallama uku, sai a jinkirta sauran, ba za a yi wuturi ba, sai an sake dawowa an jima ƙarfe ɗaya ko ƙarfe biyu, sai a zo sai a yi ragowar raka'a bakwai, wato raka'a shida da wuturi, ko raka'a huɗu da wuturi da uku, ko wani abu makamancin haka. Wannan shi ake cewa at-ta'qib. Wannan shi yafi dacewa da yanayi na abubuwan da za a tattara daga hadisan. Amma in ma an yi ashan ɗin raka'a goma yadda aka saba, an yi sake zuwa an yi wata raka'a goma, an yi wuturi, ko kuma mutum bai samu halin yin ashan ba gabaki ɗaya, amma dai ya samu ya yi na dare ɗin, duk wanda zai iya fitowa a yi da shi a masallaci tare da liman, to wannan shi yafi alkhairi. Shi yafi alkhairi ga maza da mata da yara da manya, duk wanda yake da halin fitowa, to ya fito a yi sallan nan ta tahajjudi da shi, shi yafi alkhairi. Daga cikin abin da zai taimaka wa mutum wajen samun waɗannan salloli shi ne a rage ci maka. Abin da ake ci idan an yi buɗe baki ɗin nan da yawa, to a rage, a ci ɗan gwargwado wanda ciki ba zai yi nauyi ba, jiki ba zai yi nauyi ba, sannan kuma a dinga yin bacci da wuri. Wanda yake so ya tashi ya qiyamul layli, malamai suka ce hatta wannan baccin da zaki yi da wuri domin ki samu halin tashi da wuri, shi kanshi yana cikin ibadar dare ɗin. Ma'ana ki kwanta bacci da nufin bari in yi bacci da wuri tun ƙarfe 9, sai ki kashe wayarki, ki kashe kwamfutarki, ki nemi wuri ki kwanta don ki tashi da wuri. To wannan yana da lada shi ma kansa. Sannan kuma babu laifi a yi amfani da alam ko wani abu zai tashi mutane, wanda kuma yake da zarafin da zai iya yi shi kadai saboda wata bukata tashi ta kansa, kamar mutumin da yake mahaddacin alqur'ani. Allah ya ce maki yana da tilawa mai kyau, kuma kina so ki amfani da wannan dama ki yi muraja'an tilawarki, to wannan babu laifi ki zauna ki yi a gida domin kin zo masallaci yanzu kin zama mamu ba za ki samu halin yin wannan tilawa ba kuma saboda tilawar dare da ake a sallah tana taimakawa wajen rike hadda sannan tana taimakawa wajen tadabburi zaki ji kina karanta qur'anin kina fahimta shi yadda ya kamata to wanda take da irin wannan zarafin ke makarantar alqur'ani ce hadda ko tilawa mai laushi da kike so ki kara to babu laifi idan kin zauna kin yi ke kadai amma duka sauran mutane to abin da ya dace da su shine su fita zuwa ga masallaci dan yin wannan salloli iyayen mu mata da gaskiyan abin da ya zama wajibi a yi muku nasiha anan shine ku sani in kun zo masallaci sallah ta kawo duk wani abu da ba sallah ba don Allah a guje mishi wani zaman fira ko kuma ana sallan ma wasu kawai suna ta taba wayoyinsu sai sun ji an yi ruku'u sannan su bazama a guje kamar sun ji an kamar sun ji yaro ya fado daga gado wannan me kenan kika zo yi kin zo an zo ana ta chatin wata kuma ta maida wurin wata mahada ta kafa wata kungiya ta adashi wanda za a hada kudade kafin nan da kwana 10 saboda wani shagali na sallah haba jama'a lokaci ne mai albarka da aka zo yin ibada to ayi ibadan nan kawai amanta da komai na duniya ayi ibadan nan idan an koma gida sai aje sai ayi sauran ayyukan duniya kina da sauran ayoyin wuni da zaki da wadannan abubuwan da zaki saboda haka a guje mu duk wani abu wanda bai shafi sallan nan ba ya zama da cewa sallar ita kadai aka zo yi abu na gaba da ake so a kula da shi a wannan lokaci shine addu'a kun ga kamar da muka ambata ran nan a cikin tsakatsakin zance game da azumi Allah wadake sarki ya kawo zancen wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i ibada dan an nuna mana muhimmancin addu'a a lokacin azumi ba a gama ana magana akan azumi da suwaye suke sha ya ake ramuwa itikafi da magana akan halaccin zuwa gun iyalai cikin dare amma aka tsaga wannan zancen aka yi magana akan wannan qabiya ta addu'a Allah ya ce idan bayina suka tambaye ka game da ni ka ce musu ina nan wato ina nan kusa ina amsa kiran wanda ya kiraye to wannan lokaci ne mai albarka wanda kuma tayu a tsawon shekara kakaf baya ga waɗannan kwanakin wani ba zai iya tashi haka a jere kwana 10 yana ibada mu ga wa kanmu gaskiya bacci za mu tayi amma a ce kullun daga karfe 1 har karfe 4 kina ibada inda zaki shekara kina haka ana kin zama waliya kin zama waliya cikakkiya zaki ga kawai da addoyin ki kaman yankan wuka amma saboda tunda an samu chance an tashi to a matsa da addu'a to addu'a idan aka zo yi ana so a bada muhimmanci ga addu'ar lahira waminan nasi man yaqulu amanna billahi waminan nasi ba wannan ba addu'a da ake cewa ko rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaq sai su dinga addu'a suna cewa Allah ka ba mu abun duniya ba sa damuwa da lahira abinda yake so mutum ya dinga cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar mutum ya roki abun alkhairin duniya da abun alkhairin lahira kuma ya nemi Allah ya tsare shi daga azaba kabar saboda haka mu fifita addu'ar lahira akan addu'ar duniya ba wai an ce kar a nemi duniya ba amma kai zama na kaco kan ke abin da yake damuwa ki kawai shi duniya yana daga cikin abin ban mamaki da kullun nake faɗa yadda ƴan mata da iyayensu wani lokaci ma da zawarawa suka mai da wai lokacin tahajjud kawai wai lokacin addu'a neman miji ne kawai kamar su ba su da wata bukata a wurin Allah kawai in banda miji kuma mijin ma ba za su roki Allah ya ba su miji na gari ba a akwai wani da ta riga ta leƙa kawai shi take so kawai za ta ta dinga gaya Allah sunan shi wataƙila baki san ko wannan mutum ba alkhairi bane wa gare ki wa asantu hibbu shay'an wa huwa sharrun lakum in ga zaki addu'a neman miji ki addu'a Allah ya baki miji na gari kawai ba hana ki wannan addu'a ba amma a ce wai har sanarwa ake cewa wana ka jira addu'ar da za'ai ma irin kamar za a mai wani makaru sai zaki ga gaina shekara nake na addu'a gashi na hayin da baki ga ya biya ce na san ki ba amma da kin barwa Allah zaki Allah ka sa na samu miji na gari mutumin kirki wanda zai mutunta ni ya mutunta iyayena wanda zai rike ni cikin amana ya kyautata mini da Allah kuma ya ba mu zuriya ta gari tsakanina da shi da take ga tuntun Allah ya miki wannan alkhairin. Saboda haka lokacin tahajjudi tabbas lokacin ibadar addu'a ne, amma ba wai a tsayatu akan addu'ar neman duniya kawai ba, neman kuɗi, neman miji, neman sarauta, neman mallake miji, neman wadu, waɗannan abubuwan na duniya waɗanda ƙarshe a duniyar za ka ba su amma ka same su, ko kuma su su baka a duniya. Amma wancan na lahira wanda shi ne tabbas neman gafarar zunubai, neman Allah ya ji ƙan iyaye, Allah ya ji ƙanki, Allah ya ji ƙan mai gidanki, Allah ya sa ki gama da duniya lafiya, Allah ya sa ki shiga aljanna salin alin, waɗannan addu'o'in waɗanda kike ganin ai kamar kawai ba sai ma an yi su ba, a'a su suka fi muhimmanci. Sannan baya ganin sai mutum kuma ya sako sauran musulmai da sauran da ƙasar Najeriya da kowa kai mata addu'a. Abinda ake cewa dai kawai shi ne a dage wajen addu'a. Idan mutum ya iya lafuzzan addu'a da aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'asurat, to wannan sun fi albarka da wasu lafuzza na addu'a da za a cira daga cikin alqur'ani, waɗannan sun fi albarka. Idan mutum bai iya ba zai iya yin duk abin da ya sawwaka na addu'a, amma dai addu'a alkhairi. Ba a son ta'addanci a wajen addu'a. Me ya ta'addanci a wajen addu'a? Shi ne yi ma wani mummunan fata ko yi ma wani ko tsinuwa, saboda ba kwa zaman lafiya da mai gidanki, ko kuma kun rabu, ko saboda ki ji labarin zai yi aure ki dinga mai addu'a, ce ya Allah ga Alhaji Tanimu nan kana ganin shi azzalimi ne, ya Allah Allah kai mini maganin shi, Allah wannan aure da yake nema Allah kar ka bari a yi shi, ya Allah Allah bana maka kishi, ya nima kar ka bari a yi mini. Haba jama'a, wata irin mugu addu'a ce wannan? Wata har a Ka'aba za ka tana irin wannan baka addu'a? To wannan ta'adda ne a cikin addu'a, mugunta ne, bayi da kyau. Tsinuwa da neman Allah ya wulakanta wani, ko ya ɗaiɗaita arzikinsa, ko ya hana shi ci gaba a rayuwa, duka wannan baya cikin addu'a da ake so musulmi ya yi. In har za ka yi ma wani addu'a, to so ake ka mishi addu'ar shari'a, ka mai addu'a Allah ya dawo da shi kan tarba mai kyau. Irin wannan addu'a da za ka yi mishi bai san kana yi ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai aje mala'iku kai ma su dinga maka irin wannan addu'a. Saboda ka koda mai gidanki ko abokiyar zamanki ko surukanki tana da wani mummunan hali, to yi dinga musu addu'a Allah ya shirye su. Kake addu'a cewa Allah ya saba musu, Allah ya ragaraga da su, kake musu wannan addu'a. Idan kira musu addu'a shari'a, ke ma akwai wani laifin da kike, sai mala'iku su dinga miki addu'a, ke ma Allah ya shirye ki. Ka yi surukan nan kuna rigima da ita ne, saboda ke kuma tsagira ce watakila. Wallahul musta'an. To wannan kenan. Sannan sai kuma i'tikaf shine ibadar zama a cikin masallaci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa ya kasance yana yin i'tikafi, yana lazimtar masallaci ya ta tasbihi da karatun alqur'ani da sallah da sauransu. Da yakan yi ma kwana 20 tun daga 10 ga wata har zuwa ƙarshen azumi, daga baya sai dawo yana yin kwana 10. Kuma yakan je itikafin nan da wasu cikin matan shi yakan yi da su. Saboda haka mata na yin itikafi, maza ma suna iya yi. Idan mutum ya samu halin yi, to babu laifi ya yi. Kuma idan mutum ya shiga itikafi, ana so ya nisanta daga duk wani abin duniya. Duk wata tattaunawa ta shafi duniya ana so kwata-kwata ya ƙaurace mata. Ma'ana wata harkar kasuwanci, harkar ofis, harkar cinikayya, fira, kai hatta in za a ɗaura aure a masallacin, to kamata ya koma gefe ba ruwan shi da na ɗaura aure. To wasu suna ganin ko jana'iza aka zo yi ba ruwan shi da jana'iza, shi dai abin da zai kawai ibada. Wato mutum yana itikafin shi a masallaci, sai aka zo ko za a yi wani abu a masallacin da ya shafi duniya, to ba ruwan shi, sai koma gefe kawai shi ibada ya zo yi. Ana so mai itikafi ya lazimci tilawa alqur'ani, ya lazimci istighfari, ya lazimci salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Babu laifi idan za a yi darasi na tafsiri ya saurara, domin shi ma aikin lahira. Idan mutum zai itikafi har ya ratsa da juma'a, to wajibi ne wannan itikafin ya zama a masallacin da ake sallar juma'a, don bai halasta ya fita daga masallacin da yake tafi wani waje ba. Idan ya fita itikafin ya kare, haka nan bai halatta ya fita ya tafi ko da gaida mara lafiya, ko ya tafi jana'iza, balantana kuma ya je kasuwa. To abin mamaki shi ne sai mutane su tawo da sunan sun zo itikafi sai su zo kawai su bude wayoyi ko a kafa group ma kawai sabon group na yan itikafin a cikin wa ita tattaunawa ha a dinga gulman limamin da yake sallah ko kuma wani mai rabon abinci wanda ake ganin bai kyauta ba to me kenan kuma aka zo yi an zo itikafi a tsaya kawai ayi a tsaya ayi abinda aka kawo aka zo yi kuma mutumin da yake zo itikafi tsakani da Allah cin abinci ya zo yi ai ya kamata a ce dan kalacin da zai yi kawai ya sha ruwa ya ishi shi ba za a ƙara ganin shi kusa da abinci wata kila sai sahur shi ibada ya zo yi saboda ana so ne mutum ya zama a wannan kwanakin yayi kama da mala'iku waɗanda su ne yusabbihuna al-laila wan nahara la yafuru suna tasbihi dare da rana ba sa tsautawa to haka ake so mai itikafi ya kasance ba zai fita daga wannan itikafin ba har sai dare na 29 in an ga wata ko 30 in ba a ga wata ba yin azumi 30 da zarar rana ta fadi to ramadana ya fita to sai ya koma gida wurin iyalansa malaman malikiya su suna ganin ma hatta wannan dare na sallah to ana so mutum ya zauna a masallaci sai gari ya waye ya je ya yi sallar idi sannan daga idi sannan ya wuce gida amma babu laifi in ya fita ma cikin dare din da zaran an ce an ga wata wannan ibada ce mai muhimmanci wadda ainihin wato ya kamata a ce aƙalla ko da su ɗaya ne mutum ya taɓa yin ta a rayuwarsa mun yi magana ran nan game da umra a cikin waɗannan kwanaki na ramadan duka kwanakin ramadan ko kuma a keɓance waɗannan kwanaki ga wanda ya samu hali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa umara a cikin watan ramadana tana daidai da wanda ya yi aikin hajji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ladanta kamar ladan mutumin da ya je aikin hajji da ake cewa hajjatul wada wanda anirul hajji din ta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku duwa irin wannan lada fa saboda haka in kina da kuɗi kina da dama karki wa kanki rowa karki ma iyalan ki rowa kanki ma mahaifiyar ki rowa a biya kuɗi komai yawan sa aje ayi umara cikin azumi ba asara ba wasu mutane ne waɗanda suke ba sa son a zauna lafiya su ne suka dinga wata kururuwa a 'yan shekarun nan cewa wai da mutum ya je umara wai gara ya ciyar ciyarwa yana da muhallin shi yana da matsayin shi ko za ka ga galibin masu zuwa umaran su suke ciyarwa wanda yake wannan surutun banzan shi bai je umaran ba kuma shi bai ciyarwa hala wani talaka ne dan uwana wanda kawai baƙin ciki da damuwa ta ishe shi kawai yana ganin dan me yasa wani ne ta zuwa umara ni ban je ba zalika fadlullahi yutihi man yasha falala Allah ce a cikin magabata cikin sahabbai da tabi'ai da na bayansu akan samu mutumin da ya yi umara 50 wani 70 wani ya manta lissafi akwai al-imam Sufyan ibn Uyayna rahmatullahi alayhi malam Sufyan yake ba da labarin cewa ya yi umara guda 69 haka aka ba da labari kullum idan ya je ya yi umara sai ya sake yin addu'a ya ce ya Allah ka bani damar dawowa ɗakin ka dinnan sake yi maka ibada annan Ka'aba yake wannan addu'a sai ko Allah ya bashi dama bayan watanni ko bayan shekara sai ya dawo to haka yi ta aikin hajji ma sai da ya aikin hajji shi ma wajen guda 50 ya ce to ƙarshe in ji masu ba da labarin da ya zo ya yi na ƙarshe sai ya ji kunya ya ce na roƙi Allah ya yi mini na roƙi Allah ya yi mini gaskiya ina jin kunyan ƙara roƙon shi bari in haƙura haka sai wannan karan sai bai yi sake yin addu'ar Allah ya sa ya dawo ba ya kama hanya zo kuma garinsu ƙasar Kufa bai isa garin da rai ba a hanya ya rasu wataƙila inda ya yi addu'a da Allah ya ƙara mai ko kuma tunda Allah ya riga ya ƙaddara cewa adadin shi ya zo to Allah ba zai ba shi damar ya sake yin wannan addu'a ba almuhimmu dai shine wannan ibada ba ta yawa kullum mutum ya samu hali ya je ya yi duk da yake a wannan karan mutane suna ta neman a taya su da addu'a cewa visa ta yi wahala mutane da dama suna da tikitin umara a hannunsu wanda ba su da irin visa ta multiple entry irin visa ta umara ta tourist irin wanda ake bayar ta kwana 90 nan ta gagara kuma 'yan Najeriya mu muka da wannan abu a rashin kirkinmu da rashin gaskiyarmu duk wanda yake harkar agency ya sa abin nake nufi kurakurai da ake ta yi da son zuciya shi ya ja abin ya zama haka amma in ba da haka ba nan Nijar ko Kamaru
ko Ghana duk gasu na makwabtan mu ne bakakken fata irin cikin 24 hours za a maka visa Umar 24 hours daga yanzu zuwa goben kana da kudi za ta fito wallahi saboda bus lalata nasu system ne na computer mu ko mun lalata namu mutane da yawa sun shiga kasar da visa ta Umar sun ki fitowa ana ta neman su saboda ka sun cinkushe chances din wanda suke nema su shiga haka sai an tabin hanyoyi na dabaru Allah ya kyauta almuhim idan mutun ya samu halin zuwa yayi umara yayi ibada to ya taimaki kanshi ya je babu laifi mutun yayi ma wani idan kin taba yi zaki yi ma babanki ko mahaifiyarki wanda ba su taba yi ba har suka mutu ko kuma wanda koda ma sun taba yi za a iya maimaitawa da sunan su wannan ya halasta a cikin idan mutun yazo miqati sai ya ce labbaik allahumma am fulani ya Allah na amsa kiranka zan yi maka umara a madadin wani sai mutum ya kira sunan mahaifinsa ko mahaifiyarsa da zai je yi mawa babu laifi haka insha Allah sawa'un sirrinsu ne ko suna raye amma sun yi rauni ba za su iya zuwa ba shekaru sun kama su saboda umara tana da wannan falalar a irin wannan lokacin abu na gaba da ya kamata a kula da shi a wannan lokaci shine kirdadan lailatul qadri lailatul qadri babu shakka ana samun ta ne a tsakankanin waɗannan kwanaki daga yau din nan idan rana ta fadi har zuwa ƙarshen azumi za a iya samun ta ko dai a daren 21 ko 23 ko 25 ko 27 ko 29 to yadda ake gane daren shine yanzu yau muna 20 azumi 20 idan rana ta fadi to an shiga daren 21 to akwai yuwar akwai probability cewa yau rana ta fadi an shiga lailatul qadri ana iya kuma a tsallake ya zama sai jibi idan an yi azumi na 22 rana ta fadi watakila kuma sai an yi azumi 24 rana ta fadi ko 26 rana ta fadi haka dai haka Allah sa kun gane gwaru-gwaru Allah ya ce salamun hiya hatta matla'il fajr dare ne mai aminci har zuwa fitowa alfijir tun daga faduwar rana ta alfijir ya keto za a ji babu wata hayaniya babu wata damuwa ba wai in an fito za a ga cewa ko ina ya zama fili game da yake cewa sai Ka'aba kada za ka hawo wannan baya cikin karatu kitabun ra'asi amma dai za a ji aminci za a ji nutsuwa za a ji zuciyoyi sun sanyaya kuma ana so mutum ya yi amfani da wannan dama ya ta addu'a musamman addu'a Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni idan gari ya waye washe gari wato bayan daren ya wuce za a wayi gari a ji rana ba ta da zafi ga ta za ta fito amma ba ta da irin zafin nan to wannan alama ce akan cewa jiya an yi lailatul qadri in aka wayi gari aka ji rana ba ta yin zafi kwata-kwata a ji gata nan ta fito ba hadari ba ne ba la'asar ba ne amma ba ta da irin wannan garjin zafin to alamar cewa jiya da daddare lailatul qadri ne an dace idan mutum ya dace da lailatul qadri sai ya ta ibada ya ta ibada zato marin jayi shine takan kasance daren 27 ya fi ƙarfi akan sauran to amma wannan bai nufin a bar sauran daren rakin a zo kawai sai rana za ga wasu wurare rana kawai ake fitowa za a raba ma takardar gayyata cewa duka a fito za a yi ibada da lailatul qadri a zo a yi ta gwalangwalan to wannan ba daidai ba ne ya kamata a raye dararen ne duka da na ɗayan da na biyu har zuwa na ƙarshe kwanaki 10 mutum zai dace da ibada kuma zai dace da wannan dare insha Allahu sannan kuma zai samu abin da ake nema to idan mutum ya samu ya farka a lailatul qadri abinda yake so shine yayi ibada kamar yadda aka saba sannan sai ya ta'adda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Aisha ta tawaye ta fadin Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni wannan addu'a ita za a yi ta yi kuma a hada da wasu sauran addu'o'in kuma mu sani cewa daren daga zaran farana ta fadi ba wai sai can tsakar dare ba a'a daga zaran an sha ruwa in dai shi din ne to shi ne kuma tun daga lokacin za a iya yi ta addu'a din a yi magariba a yi isha a yi ta ibada don a samu cewa a dace da wannan dare kuma a samu abinda ake nema a wurin Allah madaukakin sarki. Yan uwa masu albarka, tambihin da nake so ne mana a ƙarshe shine, mu sani da cewa Ramadana wata dama ce wadda Allah madaukakin sarki yake baiwa bayinsa muminai dan su tsarkaka, kamar da yace la'allakum tattaqu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaquna. An wajabta muku azumin Ramadana kamar da aka wajabta mana gabanin ku dan ku samu ku zama mutanen kirki. Yana da kyau mu dinga saka wannan a cikin tunanin mu cewa wannan wani training ne da Allah ya bamu damar mu yi dan mu zama mutanen kirki. Kuma akwai mutane da yawa waɗanda wataƙila sun fi mu azama wajen bauta Allah, sun fi mu sanin Allah, sun fi mu ƙwazo wajen bauta mishi, amma yanzu ba su da wannan damar saboda Allah ya ɗauki rayuwarsu, sun zama babu. Har da shi ne ma ake cewa da za a bai wa mutanen kabari zaɓi a ce ku zaɓi rana ɗaya ku dawo duniya, za su ce to a ba su rana ɗaya a cikin watan Ramadan. Saboda haka mutum ya samu kanshi yana raye, yana da ranshi da lafiyarsa a watan Ramadana, babu shakka wata dama ce ta musamman da Allah ya bashi don ya kusanci Ubangiji, ya zama cikin mutane waɗanda Allah madaukakin sarki zai ƴanta su a wannan watan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin kwaɗaitar da al'ummarsa, ya nuna musu su tashi su dage su yi abin da ya kamata, kuma shi ma ya tashi ya dage. Saboda haka mu tashi ɗin mu dage, kada mu yi wasa da wannan damar, wataƙila mutum ba zai same ta ba a nan gaba. Wanda ta samu kanta a cikin hali irin na ɗabi'a na ƙiyamaci, cewa a waɗannan kwanakin tana fashin sallah, to kada damu, kar ki sa wa kanki ƙuncin damuwa har ki je ki cutar da rayuwarki. Ki dinga tana cewa wannan wani abu ne muƙaddari da Allah ya ƙaddara wa mata ‘ya’yan Hawwa’u, kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Aisha cewa wannan wani abu ne da Allah ya ƙaddara mu. To kuma kada ki yi ƙasa a gwiwa, abinda za ki iya yi sai ki, tunda dai ba za ki iya yin sallah ba, ba za ki zuwa masallaci ba, to kada ki gaza daga tasbihi, kada ki gaza daga addu’a, kada ki gaza daga faɗin Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa’fu anni, waɗannan duka za ki iya yin su ba sai kina cikin halin tsarki ba, sai ki abinda ya sauƙaƙa. Rannan mun yi magana a kan cewa ba daidai ba ne ki je ki sha wani magani don ki tare al'adarki a waɗannan kwanaki, saboda wannan magani da ake sha ya tabbata a gun masana wanda suka san harkar magani da likitanci na ɗiyamata cewa lallai yana da side effects, wato yana da wasu matsaloli da yake bayarwa ga lafiyarki da matantakarki, daga baya za ki zo kina da damar abinda kika aikata. Mutum da tsari ne da Allah ya yi, haka sunnar Allah take game da ɗiyamata. Ku karki sa kanki a cikin wani garani wanda kuma nan da 'yan shekaru ko wasu watanni za ki zo kina da na sani, ki bar ɗabi'arki yadda take a yadda Allah ya halicce ki, ki yi abin da ya samu, saura kuma ki bar wa Allah, sai ki ga Allah, sai Allah ya cike miki ladanki, domin shi Allah ba wai yawaita ibada kaɗai yake kalla ba, a yana kallon kyakkyawar manufarka, kamar yadda yake cewa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Abu na gaba da nake so in tana mana shine yi dan Allah, duk wannan abin da za ka yi idan baki yi dan Allah ba, to kina ruwa. Ya zama cewa ba wai kina yin tahajjud ne saboda ana yayin shi ba, ko kuma saboda kar ƙawayenki gaske cewa wancan malalaciya ce ko ya fito sallah ita tana ta bacci, ya zama ƙwazanki kina yi ne dan mutane su gani, to kin yi asarar shi. Ba wani mutum da zai iya ba da lada akan sujuda ƙwaya ɗaya da kika yi. Shi kuma Allah baya son ibadar da aka yi don waninsa. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari a cikin hadisul qudsi, Allah yana cewa wanda ya yi wani aiki cikin ayyukan ibada ya yi mini shirka da wani na, sai in bashi da abokin shirkarsa ne. Saboda haka mu kiyaye sosai, kada ya zamana cewa muna yi ne don a gani. Da gaske abin da zai sa mu kiyaye, mu guji ƙoƙarin yayata abin da muka yi. Me yasa dan zaki taho tahajjud sai kin taho kin daga wayarki kina ga mu a hanya, kina sawa a Snapchat ko a me suna ɗayan TikTok, ga mu a hanya mun fito tahajjud, ko kuma washe gari ki dinga cewa kai jiya an sha addu'a fa, alhamdulillah muna ganin alamar garin fada wa mutane din nan shedan zai zami yadda ke ki biye ma ɗan comment da suke ta cewa wow alhamdulillah sai ki dauka shi kenan da gaske su kike yi mawa to tun farko ba sai kin fada ba Allah kike yawa ku to shi ya gani ki fatan shi din ya gani ya karba ba sai kowa ya san kin yi ba wani lokaci wannan zamanin da yazo da waɗannan abubuwan ya kautar da tunanin mu abinda bai dace sai mun je mun yayata shi a duniya ba sai mu ta yayatawa wani ma abin naki na alkhairi wanda a ka'idar rayuwa ana so ka koye ayyukanka na alkhairi ka koye nasarorinka a rayuwa saboda gudun mahassada da makiya da masu kambun baka sai ka je kana ta yayatawa sai wani ya je maka wani mummunan makaru baka sani ba kuma ne zaka je kai ta fada wasu achievements ɗinka wasu accomplishments ɗin da ka samu a ce komai sai an ji a group kuma wata dama tana yi ne da gayya saboda ta san a group ɗin akwai wata mai son miji na bari in nuna mata cewa ni ba sa'ar ta bace sun makana maza sai mene kuma saboda kai ya ku iyayenmu mata da ma sauran dukkanin masu saurare mu kiyaye ya zama cewa duk abin da zamu yi na ibada a wannan watan da kuma kowane lokaci ba mu yi kokari ko da yaushe mu dinga tsantsanta bautar mu don Allah mu guje ma wannan mummunan shirka karama ita ce riya da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin hadisi Abu Dawuda tana sadadawa ta shiga cikin aikin mutane kamar yadda karamin kwaro kamar tururuwa take sadadawa ta wuce ta cikin duhu akan falalan dutse ba wanda ya san ta wuce yanzu ko da ido na ganin ido din nan wani kwaro zai iya ratsa tsakankanin mu musali ba to ina kuma idan a cikin duhu ne to haka riya take zuwa tana ratsa tsakankanin ayyukan mutane ba su sani ba shi yasa dole sai mun ta addu'a cewa Allah ka sa dan kai muke Allah ka tsare ayyukan mu daga riya Allah ka tsare ayyukan mu daga nasibin masu so su ga cewa aikin mu ya lalace sannan a ƙarshe muna fata cewa a cikin addu'o'in nan da za a dinga yi don Allah a dinga saka al'ummar musulmi gabaki daya a dinga saka Najeriya ita ma a cikin addu'a Allah ya kawo mata dauki a dinga saka iyaye a dinga saka kuma duk sauran musulmi don Allah mallam ya halatta na dauki alqur'ani ina karanta when praying tahajjud alone idan mutum yana limanci na sallar tahajjud ko yana yi shi kadai zai iya rike alqur'ani ya buɗe alqur'ani mushafi ko a cikin wayarsa ya duba daga alqur'anin babu laifi abinda ake ganin bai dace ba shine mamu daga mamu sun rike da qur'ani aka kafta ma wasu katin ka rasa me suke yi da shi to wannan bai da mahalli amma liman in yana so ya karanta daga alqur'ani ko kuma in bai yadda da haddar da yake da ita a wajen ba zai iya budewa babu laifi sallar nafila ce haka ma wanda take ita kadai ita ma hukuncin ta daya da hukuncin liman wannan kuma tace mallam idan mutum zai fara azumin Annabi Dawud na nafila zai iya farawa ranar Friday ko Saturday zai iya farawa duk ranar da yaso mai azumin Annabi Dawud wanda zai dinga yi yayi yau gobe ya bari yayi yau gobe ya bari zai iya azumi duk ran da ya faɗo ran da ba zai azumi ba kawai shine idan aka ce yau sallah shine ba zai azumi ba da washe garin sallah babba kwana uku wanda kwata-kwata an haramta yin azumi a cikinsu amma duk sauran kwanaki mutum zai iya yin azumin shi domin shi yana kan wani tsari ne daban saboda haka ai dama kullum zai dinga faɗowa kowace rana in yau ya yi asabar ya sha gobe lahadi wani satin kuma zai yi lahadi ya sha asabar haka ake so mutum ya yi ko da yaushe azumin da ake cewa azumin Annabi Dawud wanda shi ne mafi falalar azumi da mutum zai yi a cikin azumummuka na nafila wallahu ta'ala a'lam to ubangiji Allah ya karɓa mana Allah kuma ya gafarta mana zunubanmu Allah kuma ya sa muna cikin intattun bayi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر طاعاتنا وتلاوتنا وتب علينا واجعلنا من الراشدين
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا واغفر لهم بأبصارنا وأسمائنا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.